نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده نعمة الأولاد فهم إذا صلحوا عمل صالح يستمر للأبوين حتى بعد موتهما ومع صلاحهم ينال الأبوان برهم وطاعتهم وهكذا تكون نعمة الأولاد تعود على الأبوين بالخير في الدنيا والآخرة وهم زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا هم والله أمانة لأن الأمر من الملك الجبار جاء بوجوب وقاية الأولاد من النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علموهم أي علموا أولادكم وأدبوهم أي أدبوا أولادكم أيها الإخوة الكرام نحن في زمن انتشر فيه وسائل الفساد وعمد وطمت وتكالب فيه أعداء الإسلام على أهله وكشر الشر عن أنيابه فكان لزاما علينا واجبا علينا أن نهتم بتربية الأولاد ونقوم بهذه المسؤولية العظمى والله تعالى أمرنا بتأديبهم وتربيتهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء إن من أعظم ما يقدم الأب لابنه تربيته على الدين وصالح الأخلاق قال الله تعالى حكاية عن لقمان الحكيم في وصيته لولده قال جل وعلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kiradi sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai makagin kowa da komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai ya Allah muna gode maka muna neman taimakonka muna neman gafaranka muna neman tsarinka daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi haka wanda Allah ya shiryar babu wanda zai batar da shi haka wanda ya batar bisa adalcin shi babu wanda zai shiryar da shi subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu me yin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a dutten da ya ga dama muna shaidawa tabbas kai kadai ka cancanta abota maka baka da abokin tarayya cikin sunayenka da siffofinka baka da abokin tarayya cikin ayyukanka muna kuma shaidawa annabin da ka aiko farin jakada dan Abdullahi bawanka ne manzonka ne zababben zababbu tataccen tatattu wanda fi kowa da komai a cikin halitta. Ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da duk wanda ya bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama. Baka iwa masu girma lalle mu sani na daga cikin ni'ima mafi girma da Allah ke bawa a rayuwar shi na duniya akwai ni'imar yaya, ni'ima na aihuwa. Lalle ƴan uwa mu sani aihuwa ni'ima ce da Allah ke bada ita ga wanda ya ga dama ta yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Ƴaƴa nagari idan suka shiryu to daidai yake da aiki nagari wanda yana wanzuwa yana ci gaba koda bayan ka bar duniya alkhairu sai yana kai maka a lokacin da kake cikin kamari. A lokacin da yara suka zama nagari suka zama mutanen kirki to a wannan lokacin ne iyaye suke samun da'ansu suke samun ainihin biyayyansu suke amfanan iyayen a nan duniya su amfane su da addu'a koda sun koma ga Allah subhanahu wataala. Ni'iman yaya ni'ima ne mai girma Allah siffanta shi ma da kawata rayuwar duniya. Ado wanda Allah ke ba wanda ya ga dama Allah ya ce almalu wal banuna dukiya da yaya zinatul hayati dunya kawace ta rayuwar duniya. Idan kai amfani da su a yanda ya dace za su amfane ka a nan duniya za kuma su amfane ka ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wataala ya ba mu amana na ƴaƴan da muka haifa. Umarni ya zo daga Allah subhanahu wataala cewar ƴaƴan da muka haifa wajibi ne akan mu mu ba su tarbiyya mu ba su kariya daga wutan jahannama kamar yadda za mu kare kanmu. Yace ya ku masu imani ku tsare kawu kanku da kuma ainihin ƴaƴanku da iyalanku naran daga wata irin wuta. Yanda zaka ainihin ji tsoron wuta baka so ka shiga kana ayyuka nagari kana ayyukan alkhairi dan kar Allah saka a wuta to kai iyakar iyawanka kai duk abinda zaka iya kaga cewa ƴaƴan da ka haifa su ma ba su shiga wuta ba sai dai fa in abin da yafi karfin ka. Amma zamo kai ka iya abinda zaka iya har a gaban Allah Allah ba zai kama ka da laifi ba dan ba su gyaru ba. Allah ya ce wannan wutar makamashin ta mutane ne da duwatsu a wannan wutan kuma akwai waɗansu mala'iku masu ainihin zafin zuciya masu tsanani ba su da rahama ba su da tausayi ko misqala zarratin ga duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala. Shi mala'ika a umarrin da Allah ya bashi akan wannan yake baya sabawa. Allah ya ce wa yaf'aluna ma yu'maruna kawai da an ce ku aikata za su aikata ba sa saba umarnin Ubangiji subhanahu wataala. Ɗaya daga cikin manyan sahabbai Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace allimuhum ku karantar da ƴanku addini ku ainihin addibuhum ku ba su ainihin tarbiyya ku ladabtar da su ladabi irin na addini. Ƴan uwa masu girma lalle mu sani muna cikin wani irin zamani wanda dukkanin wasa'il na fasad hanyoyi na barna hanyoyi na bata hanyoyi na tabewa sun yadu ta ko ina a cikin gari a kauye a kafafan sada zumunta a gidajen radio a gidajen TV a mu'amalan mu ta yau da kullum a ma'aikatu da makarantu da kasuwanni ainihin wasa'il na fasadi sun zama ruwan dare. A yau tarbiyya ta zama abinda ta zama muna cikin wani irin zamani wanda ana haifan yara ne kawai ba a ma san dalilin haihuwarsu ba ba a sauke nauyin da Allah ya dora wa iyaye ba. Mutum zai haifi yaya 20 30 amma menene nauyin da Allah ya dora mishi responsibility na waɗannan yaran bai dame shi ba shi abinda ya iya kawai ya aiho yaran ya kawo su duniya amma bai san tarbiyyarsu ba. Ina magana da wani yace min yayan shi 30 da kaza shi kanshi ma yana shakku 30 din da nawa ne bai hakikance ba saboda shine sarkin aihuwa ya dai san sun wuce 30 amma bai san nawa ne karu ba yace ko da 2 ne ko da 3 ne ko da 4 a wannan tsakani. Nace yayi kyau amma tambayar da zan maka shine a cikin waɗannan yara 30 da wani abu da kai ma kana kokonto kana iya lissafa sunan su gaba daya yace wallahi ba zai iya ba. Nace na biyu a cikin 30 da wani abu wane ne ya digiri a cikin su yace babu. Nace akwai mai HND yace babu wake da NCE babu wake da diploma babu. Nace waye haddace Qur'ani a cikin su yace babu. wai haddace rabi yace babu kai sai da muka kai gaban da babu wanda ya gama secondary school babu wanda zai iya karanta maka izu biyar daga suratul jumu'a zuwa nasi amma ya kawo su duniya kara zube babu tarbiya bai san ina suka shiga ba bai san yau suka dawo ba bai san ina suke kwana ba bai ma san wani irin rayuwa suke ba amma yana cika baki ƴaƴan shi abu kaza ana fada da aihuwa yahudanci ne shi bai ma san maganar da yake ba to a irin wannan yanayi ƴan uwa dole ya zanto tarbiya ta gurbace tarbiya ta lalace shi yasa na fada a huduban da ne kwanakin baya nake cewa ababan da ke faruwa na ta'addanci na ƴan kalare ko na ƴan daba ko na ƴan sara suka ko ma na menene da barayin waya da barayin kaza kafin ka zargi gwamna ko ka zargi shugaban kasa ko ciyaman na karamar hukuma waɗanda suke da kaso mafi tsoka wajen lalacewar yaran su ne iyaye kashi 80 zuwa 90 na laifin iyayen ne da laifi kafin wani dan siyasa yayi amfani da su kafin ƴan siyasa su dauki danka su bashi kwaya da kuɗi da makamai dama already ya lalace ba su suka lalata shi ba ya lalace ne suka yi amfani da lalacewar wannan yaron sannan suke bashi kwayoyi sannan suke bashi kuɗi suke bashi makamai dan su yi amfani da shi wajen cimma manufar su mummuna ta siyasa ƴan uwa masu girma muna cikin wani irin zamani tarbiya ya lalace tarbiya ta gurbace ta ko ina sannan kuma ana karfafan ma lalacewar tarbiyan yaro ne ya shiga kwata ya sha kwata sai ya zama yayi trending a social media sai wani mai kuɗi ya ce ya biya mishi umra yaro ne ya birgima a cikin gawayi kuma ya zuba kan shi gawayi din yayi trending a social media shi ma aka ce an biya mishi umra to wannan wani irin tarbiya ake ba wa yara kenan wato kowa ya ci gaba da zama lalatacce irin waɗannan yayi wani abu na hauka sai ya zama yayi suna sai wani ya ce ya biya masa umra ko an bashi kyautar mota a daidai lokacin da ake samun yara suna haddace Qur'ani su je su wakilci Najeriya a gasar musabaka ta duniya su zama na ɗaya ko na biyu ba tare da an karrama su ko an musu wani abu ba a daidai lokacin da ake samun yara kanana teenagers ɗan shekara 16-17 su tafi kasashen turai su je su shiga gasa na yaren turanci su zama sun yi na ɗaya cikin kasashe 69 wajen ɗalibai dubbai a daidai wannan lokacin ba karrama su ba ba musu komai ba amma waɗansu ainihin fitsararru kuma ana ba su miliyan 150 don kawai sun ci kwallon kafa waɗansu sun je sun ci kwallon kwando su ma an ce an ba su wannan miliyan 150 din to wani irin lalacewa wannan wani tarbiya ake ba wa yara kenan wani yake gaya min cewar ya je wani wuri a wani gari da sassafe inda ake tireni kawai sai ga ƴan mata suna ta koyon kwallon kafa a nan arewa kuma a garurukan musulmai saboda me sun ji ana ba da miliyan 150 wato dama abin da ake so a lalata tarbiyyar yaran a gurbata tarbiyyar ƴan matan yanzu ƴan mata gaba ɗaya su fara koyon kwallon kafa saboda za a ba da kuɗi karatun bashi da amfani na addinin ko na boko a wurin su wannan shine abin da ke da muhimmanci a wurin su to ya zama wajibi akan uba ya sa ido akan dan shi ya sa ido akan ƴar shi ga wayoyi na zamani yarka tana daki ko danka na daki da babban waya sai ka ji ya fara zagin sahabbai saboda ga masu tallan zagin sahabbai a social media kana bibiyan danka me yake da wayan shi danka yana cikin gida a zaune zai zama dan tasine ka je na zagin hadisi da fikihu saboda me masu tallan zagin hadisi da fikihu ga sunan kyauta a social media ba sai ya je inda ake yana cikin daki zai bude ya kalla ko basussuka ko dan gungu ko dan wane ne ko dan wane ne to yaushe uba yake bibiyan ƴaƴan shi mai suke da wayoyin su wannan ka sani Allah sai ya tambaye ka kuma wallahi sai kai bayani uba ne zai tashi je masallaci sallan asuba ba zai tare da ƴaƴan shi ba saboda tsabar rashin lissafi wanda kuma wajibi ne ka karantar da su wannan sallan wajibi ne ka ba su tarbiya ƴan uwa masu girma mu sani cewar amana Allah ya bamu akan ƴaƴa kuma wallahi sai ya tambaye mu Allah ya hikaito mana kissar Luqmanul Hakim dangane da dan shi yake cewa ka ba su labari a lokacin da Luqman yake gaya wa dan shi yana masa wa'azi wa huwa ya'izuhu yana wa dan shi wa'azi yace ya bunai ya kai dana la tushrik billah kar ki shirka da Allah yaushe ka zauna da danka ko yarka kana mata wa'azi akan shirka to ga wanda yake salihin bawa wanda matsayin shi ya kai har Qur'ani ya bada labarin shi yana ce da dan shi la tushrik billah kar ke wa Allah shirka inna shirka la zulmun azim lalle shirka hada Allah da wani aurin bauta wato zalunci ne mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewar dangane da Luqman al-Hakim ya zama mun dauki darasi ka zauna da ƴaƴanka kana musu nasiha kana musu wa'azi dangane da addini dangane da rayuwar duniya me ya kamata su zamo me ya kamata su kaucewa su wane ne abokan su kana bibiya a makaranta ko a cikin unguwanni sai sa Allah ba mu labari ka ko ƴaƴanka muraqaba duk inda kake fa yaro ka san Allah na kallonka yace ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir yana nuna wa dan shi muraqaba duk inda kace ka san Allah na kallonka ko ka uya ni bana ganin ka matsayina na ubanka ko uwarka ka sani fa Allah da ya halice ka wanda ke ba mu rayuwa zai iya kashe ka kafin ma ya kashe ni duk abin da kace ko bana gani yana ganin ka ka ji tsoron Allah fiye da jin tsoro na haka ya kamata kana ga yawa yaranka yace duk abin da yake na alkhairi ne ko akasin haka dare da kwayan zarra yana kan falalan dutse ne yana cikin sammai ne yana cikin kasa ne ranan gobe kiyama kan yati bi Allah Allah sai ya zo da shi kuma sai an yi bayani inna Allah latifun khabir shi yasa Allah ba mu labari dangane da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam mafificin halitta gaba daya amma Allah ya bashi umarni wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha yace ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai hakuri akan ita sallah din kuma kai hakuri akan yi musu umarni din wannan ana gaya wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya zama duk wanda ya imani da shi kuma shi ma haka yake kana sa ayyanka sallah kana sa matanka sallah kana ba su tarbiya Allah ya ba mu labari annabi Isma'il alaihi salam yayi be shi ba dan komai ba yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbihi mardiya yace annabi Isma'il ya kasance yana umurtan iyalan shi da yin sallah da kuma bada zakka ya kasance yardaje a wurin ubangiji shi to annabawan Allah idan ya zanto Allah na ba mu labarin su kada saboda suna umurtan iyalan su da yin sallah to ina gani ko kai tunda muka ce mun yi imani da su dole mu koyi da su mu yi aiki irin nasu shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullah ibn Umar Allah kara masa yadda hadisin Abdullah ibn Amr ibn As Allah ta'ala ya kara masa yadda shi da mahaifin shi yace annabi ya faɗa cikin wannan hadisi alaihi salatu wassalam yace muru auladakum bis salati li 70 yace ƴaƴanku ku dinga umartan ba su umarni da yin sallah matukar sun kai shekara 7 da danka ya kai shekara 7 ka dinga ba shi umarni da yin sallah yace wadribuhu alaiha ku dinga maladaftar da su da bulala ku zane su alaiha akan kin yin sallah wahum abana wa 20 in sun kai shekara 10 zaka dau bulala ka zane danka in ya kai shekara 10 in bai sallah ba amma kafin wannan musulunci bi cika dake shi ba sai dai ka ladaftar da shi ta wata hanya in baka sallah bazan ma abu kaza ba bazan ma abu kaza ba wani abun da yake so ka ci an daina masa saboda yana wasa da sallah amma da ya kai shekara 10 ya kai shekarar da za a masa duka ba irin dukan da za a yi babba yanda za a ji masa ciwo ba amma da dole a ladaftar da shi ƴan uwa masu girma ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisin Bukhari da Muslim annabi rahama ya faɗa alaihi salatu wassalam dangane da mu gaba daya yace kullukum gaba ɗayan ku dukkanku kowa babu wanda aka cire hula da mai kuɗi da talaka da malami da ɗalibi da wanda yake mulki da wanda ake mulka kullukum ra'in dukkanku masu kiwo ne kowa Allah ya bashi kiwo sai ya ce wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma gaba ɗayan ku kowa abun tambaya ne a wurin Allah dangane da kiwon da aka bashi dan da Allah ya baka yar da Allah ya baka wallahi sai kai bayani filla filla dake dake ranan gobe kiyama za ku zo gaban Allah kuna jayayya yana cewa kai ne ka lalace na baba kai ne baka bani ainihin tarbiya ba a ce da kunan ba a jayayya duk ku tafi wuta wani tabewa ne irin wannan to ka sani cewar annabi ya ce da kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi al imam ra'in mai mulki mai kiwo ne wa mas'ulun ar ra'iyatihi kuma abun tambaya ne dangane da mulkin da aka bashi Allah zai tambaye shugaban kasa zai tambaye gwamna zai tambaye ciyaman na karamar hukuma zai tambaye ɗan majalisu kai zai tambaye duk wani shugaba ko da shugabancin masallaci kake wallahi sai Allah ya tambaye ka shugabancin makarantar islamiya shugabancin kasuwa kai ne shugaban yan acaba ko yan keke nafe ko shugaban manoma duk shugabancin da kake shugabanci Allah ya kira kowa za a tambaye shi to haka nan gidanka kai ma shugaba ne idan baka mulkan kowa a duniya kana mulkan gidanka da matarka da ƴaƴanka kai ne shugaban su wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa kiwon da Allah ya bashi Allah sai ya tambaye shi dangane da wannan kiwon yace wa rajulu ra'in fi ahlihi kowani mutum mai kiwo ne dangane da iyalan shi ƴaƴanka da matanka yace wa mas'ulun an ra'iyatihi shi wannan mutumin abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi wal mar'atu ra'iyatun haka nan ita ma mace a gidan mijinta fi baiti zaujiha a bar kiwo ce kiwo Allah ya bata na amanan da aka dora mata na cikin gida wa mas'ulatun ar ra'iyatiha kuma ita ma abar tambaya ce dangane da kiwon da Allah ya bata dai daga cikin manyan manyan malamai ibn al-qayyim al-jawziya Allah kara mishi rahama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ranan gobe kiyama zai tambayi uba dangane da dan shi kan ya tambaye da dangane da mahaifin shi kafin Allah ya ce kai babanka da'a sai ya ce kai ubanka bashi tarbiya kowanne uba ya san wannan abin da kyau shine abin tambaya na farko kafin a tambaye da sai kai bayani filla filla daki daki yace yanda za a tambaye ainihin yaya haka za a tambaye iyaye shin ka ba su tarbiya ka karantar da su tauhidi sanin Allah da girman Allah ka karantar da su farillan sallah ka karantar da su sunnonin sallah ko baka da lokaci ka kai su inda ake karantar da su ko ka bar su karazube cikin anguwa sun fitini mutane da sace sace da ainihin ababe marasa kan gado sai Allah ya tambaye ka dangane da wannan shi yasa ake cewa wani daga cikin magabata kamar da shi Ibn Qayyim yake ba da labari yace wani daga cikin magabata ne wai yana ainihin kuka dangane da dan shi yace ya kai dana baka min biyayya baka min da'a baka min kaza baka min kaza sai dan yace ya abati ya kai mahaifina baka min da'a ba lokacin da nake karami shi yasa ni ma yanzu ban maka da'a ba lokacin da kake babba lokacin da ka girma kana bukatar taimako na ni ma bazan taimake ka ba dan me baka taimake ni ba a lokacin da nake yaro naga wanda yake kutuntuma wa baban shi a shar ko baban shi ya bata rayuwar shi to tun a duniya kenan kafin kuma a je gaban Allah subhanahu wataala sannan kuma ga wata rayuwa ta ɗan boko da suka dauka babban abin da ya dame su shine mai dan shi ya samu aboko ba mai samu na addini ba za ka ga uba hankalin shi ya tashi dan shi bai kokari ba a first term ko a second term ko a wacece amma bai damu ba yayi karatun addini ko bai ba na san dan bokon da ba wai labari aka ba na san shi a wani gari ne ba a nan garin ba shi baya zama yana Abuja ya sha boko ya koshi yayi tatil da boko matarsa kuma tana zuwa makarantar Islamiya irin na Asabar da Lahadi sai to kusan kula da yaran yana kanta sai ta ɗaya daga cikin yaran sai aka ce yana da kaifin basira sai aka sashi ajin hadda na yamma Islamiya sai ga yaro kafin ka an kare ya haddace bakara ya haddace Ali Imran ya haddace Nisa yana cikin suratul Maida sai wata rauban ya dauki hutu na ɗan kwanaki yana gida sai yana yawan jin yaro yana karatun Qur'ani cikin daki sai yake tambayan ita mahaifiyar wannan yaron kullu yana karatun Qur'ani lafiya kuwa wallahi na san shi na san uwar kuma na san yaron wai lafiya kuwa kullun bai da aiki sai ai sai ita tana ba shi labari a matsayin abun murna abun ayaba ai wato saboda kokarin shi aka sashi ajin hadda Islamiya yanzu ya haddace bakara ya haddace kaza har ila suratul Maida kawai sai ya hauta da fada ya za a masa wannan iskancin shi da yake so dan shi ya zamo kaza aboko za a mai da shi alaran ma sai ba muka shiga cikin rikicin ba ni da ni aka yi zaman sulhu tsakanin mata da miji wai za a mai da dan shi alaran ma saboda yahudanci yayi tatil da boko to wannan fa a cikin musulmai kenan da uwar shi da uban shi da kakannin shi duk musulmai ne kaga wannan tabewa da lalacewa kenan to ire-iren waɗannan ƴan uwa mu yi takatsantsan da su za mu yi bayani filla filla ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata cikin hadisi Abdullahi dan Abbas yake ba mu labari dangane da ainihin babban shi wato annabi kenan alaihi salatu wassalam yace na kasance a bayan manzon Allah alaihi salatu wassalam sai yace ya gulam ya kai yaro annabi ke bashi tarbiya yace inni uallimuka kalimatin yace zan sanar da kai waɗansu kalmomi kai riko da su za su amfane ka duniya da lahira ihfazillaha yahfazka yace ka rike Allah ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka wato ka ba yaro irin wannan tarbiyyar ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye duk abin da Allah yake so ka kuma kiyaye duk abin da Allah baya so yahfazka Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu amamaka kiyaye Allah zaka same shi duk inda ka sa gaba wa idza sa'alta fas'alillah, kaga tauhidi kenan. Idan zaka tambaya ka tambaye Allah, karka tambaye kowa, karka tambaye shehu, karka tambaye malaika, karka tambaye wani wali. Wa idza sa'alta fas'alillah, in zaka yi addu'a roki Allah shi kadai, tallin tallaya daya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, idan zaka nemi taimako, nemi taimakon Allah cikin duk abin da dan adam ba zai iya ba, ba a neman taimako dan adam cikin abin da Allah kadai yake yi, to haramun ne a nemi taimako wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala. Irin waɗannan kalmomin annabi ke gaya wa yara tun suna ƴan ƙanana, ke yasa suka tashi suka zama mutanen kirki. Yana daga cikin amfanin tarbiyya na gari, Abdullah bin Dinar ya ba mu labari kamar da malamai da dama suka hikaito, wanda asar ne ya inganta daga Abdullahi dan Dinar, Allah ta'ala ya kara masa rahama. Yace wata ramuna tafiya da ni da Abdullahi dan Umar, babban sahabi, Allah kara masa yadda. Yace sai muka ainihin muna tafiya tsakanin Makka da Madina, mun bar Makka muna kan hanyar Madina, ko mun bar Taif zuwa ainihin Makka. Yace sai muka zauna a wani wuri muna hutawa. Yace a wajen wani dutse, he ga wani ya gangaro daga saman dutse na wani makiyayi da dabbobin shi yana kora su. Abdullah bin Umar sai yace, ara'in, makiyayi ne kai, kiwo kake yi? Sai yace, na'am, ni makiyayi ne. Sai yace da shi, sai rimi akuya guda ɗaya man cikin dabbobin nan, bi ini shatan min al-ghanam, ina buƙatar akuya guda ɗaya zan siya cikin dabbobin nan. Kale yace, inni mamlukun, ai ni bawa ne, ba nawa bane ba, aiki aka sani, ni bawa ne, dabbobin mai gidana ne. Sai shi Abdullahi dan Umar yace da shi, ka sayar min da ita, idan ka koma ka ce da shi kura ta cinye guda ɗaya, baya nan ba zai gane ba, bai sani ba, kuma dabbobin suna da yawa. Wannan bawan sai yace, fa aina Allah, to ina Allah kuma yake idan mai gidana baya nan? Idan mai gidana baya nan, to ina Allah yake? Ba wani yaro ne matashi, yace to ina Allah yake? Naji mai gidana baya gani. Qala ibn Umar, sai dan Umar yace, fa aina Allah, lalle kan ina Allah yake? Kawai sai fara hawaye, yana zubar da hawaye, dama jarraba shi yake. Sai da bi wannan yaron har wajen mai gidan shi, yace ka sayar min da shi. Aka yi ciniki, sai yace, na in taka har abada, imaninka yafi karfin ka zama bawa kana kiwo. Wannan shine amfanin tarbiyya na gari kenan. Abu na karshe da zan tsaya ka ƴan uwa masu girma, annabi ya nuna mana mahimmancin tarbiyyan yaya, mahimmancin tarbiyyan yaya na gari a cikin hadisi ingantacce. Ya zo da ruwaya daban-daban. Annabi ce, idza mata al-insanu, ko idza mata ibnu adam, duk ya zo a cikin hadisi. Idan dan adam ya rasu, idan dan adam ya mutu, in qata amaluhu illa min thalasin, dukkanin aikin shi gaba ɗaya ya yanki, baka da wata kafa ta samun lada, kuma komai ya tsaya, sai ababe guda uku a ciki. Sai yace, sadaqatin jariyatin, karka ce sadaqatun jariyatun, ka kwaba larabcin, sadaqatin jariyatin. Yace sadaka mai gudana, wani abu da ka assasa wanda zai ci gaba da wanzuwa ko da bayan ka mutu, to zaka na samun lada ta wannan wuri. Sai yace daga ciki, aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma ilimi da za a dinga amfana da shi ko da ka bar duniya. Duk ilimin da ka assasa ko ka karantar, to har tashin duniya kana samun lada. Bari in ba mu misali guda ɗaya. Duk wani musulmi da ke kasan nan, misali, ya san littafin Ahlari, ko bai karanta ba yana jin sunan shi. Lahallari ba kowa ne ya karanta ba, wani ko kawai bai iya ba, amma yana sa baki a musun addini kuma. Amma dai Ahlari dole kana jin sunan shi. To wanda ya rubuta littafin Ahlari yau da rasuwan shi shekara 480, da barin shi duniya shekara 480 da rasuwan shi, to sai ka yi lissafi tun daga lokacin har yau ana karanta Ahlari, kuma ba za a daina ba har tashin duniya. Duk wanda ya karanta kuma sai ya samu lada, aw ilmin yuntafa'u bihi kenan. Sai ya ce abu na karshe, aw waladin salihin, ko ɗa na gari, ya da ulahu, da zai dinga maka addu'a. Ɗa na gari, sai annabi ya lissafo shi a cikin source na income ɗin mutum in ya bar duniya. Ƴan uwa masu girma, mu sani ɗa na gari amfanin shi ba kai kaɗai ba ne, amfanin shi ga society ne gaba ɗaya, ko ga ƙasa ne gaba ɗaya, al'umma ko ya amfani duniya gaba ɗaya. Saboda haka, kayi alfahari da ɗan da ka haifa, kayi alfahari da shi a duniya, kayi alfahari da shi a lahira, to wannan shine ka haifo ɗa. Amma ɗan da baka alfahari da shi a duniya, ina ga kuma an tsaya gaba Allah subhanahu wataala. Ƴan uwa masu girma, mu sani cewa Allah zai tambaye mu akan rayuwarmu, zai tambaye mu akan duk abin da ya bamu. mu yi taka tsantsan mu ya kan mu fada tarbiyyar yaya cikin anguwanni a cikin gidaje a cikin garurukan mu ya zama babban kalubale a wannan zamani dole mu tashi mu tsaya mu sa ido akan yayan mu ni'ima ce da Allah ya bamu idan muka yi wasa da zata zama nikima ni'iman sai ta koma azaba Allah ya kiyaye ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya Allah ka shirya da zuri'ar mu Allah ka tsare su daga ainihin dukkanin wani sharrin zamani ka tsare su daga ficintinin zamani ya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan kasa ta mu ta Najeriya ya Allah ficintinin da ke faruwa musamman a jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina da wasu wurare ya Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah hali da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ka sassauta mana ba dan halin mu ba sai da rahamanka Allah ka sanya imani da tausayi cikin ainihin waɗanda suke shugabantar mu ya Allah ka sanya imani da tausayi cikin zukatan waɗanda suke shugabantar mu ya Allah duk wanda yake zai zama alkhairi ga wannan ƙasa Allah ka bashi jagorancin wannan ƙasa ya Allah duk wanda ba zai zama mana alkhairi ba Allah kai yanda zaka yi da shi Allah yafi karfin mu Allah mun barka da shi Allah kai mana maganin shi duk wanda ya hana ƙasar nan zama lafiya Allah kar ka bar shi zauna lafiya Allah ka hana shi sakat Allah ka lalata shirin sa ya ubangiji ka samu gama da wannan duniya lafiya Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabaarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma atina fid dunya hasana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka min al-khayr kullihi 'ajilihi wa ajili Allahumma inna nas'aluka min al-khayr kullihi 'ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajili wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam Allahumma qadhi hawa'ijana 'ajilihi wa ajili wa man awsana bid-du'a Allahumma qadhi hawa'ijana 'ajilihi wa ajili wa man awsana bid-du'a Allahumma ghfir li aba'ina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina wa sa'il al-muslimin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim qumu ila salati qanitin yarhamukum ar-rahmanur rahim